بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم الأربعاء يوم الخميس شهر تقص قوات رمضان باية هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة دبو أيادة تريقه دا أربعين وان دي 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 دا 23 ga watan 5 shekara ta 2019. Wannan yana tambaya ko kuma faɗakarwa dangane da cewa wasu makarantu ba sa koyarwa yadda ya kamata, ko da an kai yara makaranta na makarantar Islamiyya. To ban sani ba, wannan tambaya ne ko akan me yasa ba sa koyarwa yadda ya kamata, ko kuma akan menene? Ban gane abin da yake nufi ba. Da yana nufin ba sa koyarwa yadda ya kamata, sai ne inda ake koyarwa yadda ya kamata, sai ya kai ƴaƴan shi inda ake koyarwa yadda ya kamata, ya raba su da inda ba a koyarwa yadda ya kamata. Domin ba wai amana ko haƙƙin shi bane kawai ya sauke, kawai dan ya ɗauke su ya sa su a makaranta, kowace irin makaranta. Domin ba kowane ɓangare na karatu ne ake yi ma haka ba. Domin zai sa su a makaranta wanda za su yi karatu, makarantar boko zai ce wannan ba a karatu. Ko zai sa su a makarantar gwamnati ba saboda ta lalace, sai zai nemi wanda ya san ba ta lalace ba. Ko ya nemi inda ya san za su yi karatun da yake buƙata, sai ya sa su su. To haka shi ma wannan, in ya san ba a karatu ko wurin ba shi da kyau, sai ya nemi inda zai kai su wanda yake mai kyau, inda za su yi karatu a wurin. Da aka sa su a makaranta kawai, kowace irin makaranta baya nuna ka sauke haƙƙin da yake kanka. Haƙƙin da yake kanka shi ne ka san ina ya kamata ka sa su, kuma me ake yi a inda ka sa su ɗin. To wannan shi ne zai zama ka sauke haƙƙinka, ka sauke wani ɓangare na haƙƙin da aka tura maka na ilmantar da su. Sannan na biyu yana maganar cewa waɗansu makarantun kuma suna son kuɗi da yawa. To shi ma wannan, to suna son kuɗi da yawa, ya kaje su yi zirin kai a kyauta ko kuma me za a yi? Daga suna son kuɗi da yawa, sai ka je ka nemi inda ba sa son kuɗi da yawa kenan shi ma. Inda kuma za su yi maka abin da ya cancanta a yi maka, sai ka je ka nemi me su. Marasa son kuɗi da yawa, masu kuma ilimi mai yawa, masu ilmantarwa da yawa, sai ka je ka nemi su, sai ka kai ƴaƴanka wurin. Daga matsalar ba wai matsalar a kuɗin ko rashin kuɗin ba ne, matsalar a ɗabi'ar mu ne, a jinin mu haka yake. haka ɗabi'ar mu yake, haka jinin mu yake, duk wani abu wanda aka ce danganta shi da addini, to za mu ɗauke shi ne a baya-baya a ƙarshe. A haka ɗabi'ar mu take, a haka kuma muke tafiyar da rayuwarmu. Duk abin da aka ce na addini ne, to muna ɗaukar shi kawai wani abu ne wanda yake na ganin dama, na fi sabilillahi, na wanda kai ma abin kamar kai kake ma taimaka mai. Wani yana ganin ya biya kuɗin makaranta a Islamiyya kamar taimakon ma Islamiyyar yake ne, ba wai shi ne yake taimakon kanshi ba, ba wai wani hakki ba ne na kanshi, yana ganin kamar wani taimako ne. Sannan sai takura mai ya biya kuɗin makaranta, yana ganin wannan kamar wai bai ma kamata ba, ya za a ce a Islamiyya ma ba ana koren yara kuɗin makaranta, bayan Islamiyya ne, ma'ana bayan fi sabilillahi ne. In an sa kuɗi mai yawa yana gani ya za a ce ma Islamiyya ma za a ce sai an biya dubu kaza. Ma'ana duk abin da yake na addini yana so ya ji shi ne baya-baya. Shi ba kyauta ba, shi kuma ba da kuɗi ba, kawai dai ɗan wani abu wanda ba za a bai taka kara ya karya ba. Shi ya sa an zo biyan ma sai dai a ce ai a biya kuɗin Laraba, sadakan Laraba. Yana ganin kuɗin makarantar da zai biya nan tunaniya ma sadaka ne yake bayar. To wannan tunanin da wannan aqaliyar in ba ta fita daga cikin jikinmu ba, to bayan da za a yi iliminmu na makarantu na addini ya ci gaba. Saboda muna gani kawai wani abu ne wanda sai dai a yi fi sabilillahi, sai dai a yi na taimako. Inda ake yi na fi sabilillahi kuma ma baya zuwa da 'ya'yansu. Masallatan da ake karatu haka nan ba a biyan komai, ya tattaro 'ya'yansu ya sai musu littafin ya zo ya zauna su yi karatu na fi sabilillahi baya yi. In ya kai kuma na Islamiyya an ce a biya kuɗi ya ce na fi sabilillahi sai an takura. Da haka shi kawai yana so in dai abu na addini ne to a yi mai haka kawai a kyauta a banza kawai. Wannan shi ne addini a wurin shi. Amma dai sai ya cire kuɗi daga jikin shi ya biya, to wannan yana ganin ba ma addini ba ne. Ya sa galibi akwai wanda suna nan da yawa wanda bai san bai da budget ma na maganar biyan kuɗin makaranta na Islamiyya na 'ya'yansu. In ka ga yana lissafi biyan kuɗin makaranta biyan kaza, to makarantar boko ne yake da wannan lissafi. Sam ya kusa ƙarewa maganar biyan kuɗin makaranta ya kusa. Amma makarantar Islamiyya yana ganin wannan ba wani abu ba ne shi a wurin shi. Shi ya sa bai damu ba. Akwai wanda yana da halin da zai biya kuɗin makaranta amma duk kowane wata ko duk kowane sam sai an kori 'ya'yansu sannan yake biyan kuɗin makaranta. Suna nan da yawa a makarantu, za ka samu makarantu da yawa an san wane da wane ba sa taɓa biyan kuɗin makaranta sai an kori 'ya'yansu. In ana so su zo su biya kuɗin makaranta, to a kori 'ya'yansu daga makaranta. Shi ya sa sai ka ga 'ya'yansu kullum suna watan gaririya a titi. Duk ran da za a yi kora za ka samu 'ya'yansu ne ke kai da kawowa a titi, ina za ku an kore mu kuɗin makaranta. Haka kawai a haka za su ƙare. In ya gaji nan ya tara a nan, in ya ga dama ya cire zai ya canza makaranta ya ce nan an cika tsanani, an cika takura. Yaushe aka ma fara samun korafi ba a kai ba. Yaushe watan ya ƙare korafi ba a kai ba, an fara koran mai 'ya'ya, bari ya cire sai ya maida su wata makaranta. Sai ka samu zai mutu, ranar da ya mutu ana bin shi bashi a can makarantar, ana bin shi bashi a can makarantar, sama da makaranta biyar duk ana bin shi bashi. Kuma ba zai taɓa shiga aljanna da wannan bashin a kan shi ba in ba biya aka yi ba. Ko shahada ya yi a filin yaƙi na jihadi fi sabilillahi, da wannan bashin ba zai shiga aljanna ba. Saboda haƙƙin al'umma ne, haƙƙin mutane ne a kan shi, kuma sai ya biya, sai ran da aka biya wannan bashin, sannan wannan haƙƙin zai sauka a kan shi. Da haka dole sai mun canza wannan tunanin. Muna so 'ya'yanmu su yi karatu mai kyau na addini, amma kuma ba mu san mu ba da gudunmawar da za su iya yin karatu mai kyau na addini ba. Muna so kawai mu je muna biyan naira 200, 500, 300 da shi ne wai 'ya'yanmu za su yi karatu su sami ilimi mai amfani da zai amfane mu a duniya da lahira. Da haka wannan ba tunani ba ne. dan mutum zai tsaya ya tarbiyantar da ƴaƴan shi ya ilmantar da su ilimin addini ya tsaya ba wani abu Allah zai tambaye ka ba akan ƴaƴan ka da ya wuce wannan me ka ilmantar da su me ka tarbiyantar da su da ka dole mutum ya tsaya ya yi abin da ya kamata akan wani sallallahu alaihi wasallam na uku yana maganar cewa yana maganar cewa galibi makarantu ana samun rashin tarbiyya a makarantu duka dai ta maganganun suna da alaka da juna asali in ana so a samu tarbiyya ana buƙatar a samar da waɗanda suke da tarbiyyan za su iya bayar da tarbiyya bai yiwuwa a iya samar da waɗanda suka cancanta su karantar a makarantu da ɗan abin da kake bayarwa da mai taka kara ya karya ba kowace makaranta tana ɗaukan wanda zai mata aiki gwargwadon abin da take samu ne a makarantar idan ana so a ɗauki mutum sosai malami sosai wanda zai karantar ya ilmantar ana buƙatar a biya shi albashi wanda ya cancanta da shi haka in ka je kana biyan naira 100 ko naira 200 to za a ɗauki malami ne wanda ya cancanci wannan kuɗin a biya shi albashi ya karantar bayan ana biyan kuɗin da ya kamata to za a iya ɗauko malamin da ya kamata malamin da ya cancanta a biya shi albashin da ya cancanta na wannan aikin da zai yi sai ya karanta amma idan ba haka ba haka ne za a rinka yi wanda zai tarbiyyantar da shi ma yana buƙatar a tarbiyyantar da shi shi yasa sai dai a samo ƴan ƙananan yara wanda suka ɗan yi sauka su ma sai a ba su aji su riƙe su ma su rinka karantarwa su ne za a iya biyan su da ɗan wannan ɗan kuɗin da kake biya samo ƴan mata da ƴan yara da matasa da suka ɗan yi sauka ba su san zafin kuɗi ba a dinga ɗan ba su su ma 2,000-3,000 suna karantarwa shi ke nan shi ne daidai da abin da kake kuke biya wannan shi ne abin da za a biya su idan ana ne so a ɗauki malami wanda ya je karatun da ya kamata to an san abin da za a biya shi a ɗauke shi daga kuma ya kun san abin da za ku biya a iya ɗaukan wannan malamin ya karanta daga in ba za ka iya biyan abin da ya kamata ba to sai ka yi haƙuri da wanda zai yi karantarwa da ɗan abin da ya samu da wanda zai yi aikin da ya samu daga duka al'amarin yana komawa zuwa ga dai matsalolinmu ne da muka gina a kai wanda in ba mun gyara wannan matsalolin ba kuma waɗannan matsalar ba za ta kawo ba gaba ɗaya tana nan yadda take wanda kuma bai da abu bai iya ba wani wannan abin wanda ya gama karatu yau ya ɗan yi sauka ya gama shi kanshi yana buƙatar ya ci gaba da samun tarbiyya ne da samun ilimi to wannan a ce shi ne kuma zai ci gaba da karantar da wani yana tarbiyyantar da wani lallai akwai buƙatar aiki to kuma makarantun ba su da yanda za su yi ba yanda za su iya ɗaukan wani wanda ba irin wannan ba haka dole shi ɗin dai shi ne zai ci gaba da tarbiyyar shi kanshi tana ganin matsaloli a rayuwar shi da tarbiyyar shi kuma shi ne zai ci gaba da ba da tarbiyya ga ƴaƴan da aka sa aka tara a makarantar su karanta daga idan makarantu za su zama masu tarbiyya masu ilmantarwa ana buƙatar a samar da malamai waɗanda suka cancanta idan ana buƙatar a samar da malamai waɗanda suka cancanta su karantar to ana buƙatar a sa kuɗin makaranta wanda ya dace da irin malaman da za a iya ɗauka wannan shi ne ƙa'idar kasa laifin ba laifin makarantu ba ne ko laifin masu karantarwa kuma masu karantarwa masu makarantun dole sai ta sa sai dai su lalubo irin waɗannan mutanen su sa su zama su ne masu karantarwa wallahu a'lam muna cikin suratu taghabun darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta 4 za mu tashi akan aya ta 5
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد
الله ما توقفين سلكي يسي ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أنكما أنا مغنى دنغني دوائن دستي قرية من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ودن دستي قرية من زن الله أكن سيوا أبن دي زود شي بعدك الله بني وكما مغنى دي سيوا أفيران الدزاء تاير دمتاني أيتاش القيامة سوا ونم مغنى القرية سيبا قرية بس يا الله سي ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ويشن labarin waɗanda suka kafirce ma manzannin Allah kafin ku labarin su bai zo muku ba ba ku ji labarin al'ummomin da suka gabata ba waɗanda suka ƙaryata annaba wanda Allah ya aiko musu Allah ya ce zaqu wa bala amrihi waɗannan mutanen da suka gabata waɗanda suka ƙaryata annabawan Allah sun dandane sakamakon al'amarin da suka yi na ƙaryata annabawan Allah din Allah ya aiko musu da sakamakon wannan al'amarin na ƙaryata annabawa wanda shine azabar Allah wanda ta halakar da su gabaci ta yansu da haka waɗannan mutanen idan labarin su bai zo muku ba to ku sani cewa sun dandane irin sakamakon abin da suka aikata na ƙaryata annabawa a nan duniya kenan sannan walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ranar alƙiyama da aka azaba kashi biyu Allah ya yi musu an yi musu azaba a nan duniya ta hanyar halakar da su gaba ɗaya sannan kuma an yi musu tattali na azaba mai raɗaɗi ta ranar alƙiyama wadda take jiran su idan alƙiyama ta tsaya da aka ku sani wannan shine sakamakon waɗanda suka yi aiki irin naku a nan kaman Allah yana yi musu gargaɗi ne cewa idan kuka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuka yi imani da abin da yazo da shi to ku tuna labaran al'ummomin da suka gabata ai labarin mutanen annabi Nuhu ya zo muku labarin mutanen annabi Salih labarin mutanen annabi Shu'aib labarin Adawa da Samudawa duka kuna da labarin gidajen su ga su nan kuna gani ba su da nisa da garin Makka kuna ganin abubuwan da ya same su da irin yadda azabar Allah ta sauka a cikin irin waɗannan garuruwan wanda kuna wucewa kuna zuwa Sham kuna zuwa Baitul Maqdis kuna zuwa Yaman kuna ganin ragowar abin da ya faru na waɗannan garuruwan da Allah ya rusa su gaba ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa musu cewa wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil-layl afala taqilun kuna wucewa ta garuruwan waɗannan mutanen da Allah ya halakar safa da yamma lokacin tafiye-tafiyenku na fatauci kuna ganin garuruwan har yanzu garuruwan suna nan kuma kuna ganin alamar cewa waɗannan wuraren mutane sun taɓa rayuwa a wurin kuma kuna da labarin irin azabar da Allah ya saukar a wurin garuruwan yanzu sun zama kango gaba ɗaya da haka waɗannan labaran shin ba su zo muku ba ne na waɗannan al'ummomin da suka ƙaryata annabawa da kuma irin sakamakon abin da suka aikata da suka ɗanɗana a nan duniya sannan kuma ba ku ji labarin irin azabar da Allah ya tattalar musu ba a ranar alƙiyama shi ne walahum azabun alim me yasa aka yi musu wannan azabar a duniya kuma aka yi musu tattalin azaba ranar alƙiyama Allah ya ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wannan ya same su ne saboda manzanninsu sun kasance suna zo musu da shirya da bayani na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala filla-filla kuma suna ganin ayoyin kuma suna tabbatar da cewa waɗannan manzannin ba ƙarya suke yi ba amma duk da haka da manzannin suka zo musu bil bayyinati da shari'a da bayanai da hujjoji sai suka rinka cewa fa qalu abasharun sai suka rinka cewa abasharun yahdunana yanzu mutun ne irin mu shine zai zo ya shiryar da mu ya za a ce mutun irin mu za a aiko a ce shine zai zo ya shiryar da mu bana sun raina suna inkarin Allah ya aiko mutun ya zama mai shiryar da su amma kuma ba sa inkarin dutse ko gunki ya zama Allah wannan shine juyewar tunani kenan ba su yi inkari ya za a ce gunki ake bauta ma ba amma yanzu suna inkarin ya za a ce mutum ne zai zo ya shiryar da mu mutum yana iya zama sababin shiriya ko baya zama yana iya zama dutse ba baya zama ballantana kuma har ya zama abin da za a bauta ma zuciyarsu ko ƙwaƙwalwarsu ta yadda dutse ko gunki ya zama abin bauta amma kuma ƙwaƙwalwarsu wai tana inkarin abasharun ya nunana yanzu mutum ne zai shiryar da mu ya za a turo ɗan adam a ce shi ne annabi daga wurin Allah shi ne abin da suke inkari shi ya sa a wani wurin suke cewa me ya sa Allah bai aiko mala'ika ba me ya sa ba aiko mala'ika ya zama shi ne annabin ba za a aiko mana mutum irinmu ya zama shi ne annabi da aka su a wurinsa in ya Allah zai aiko saƙo kamata ya yi a aiko mala'ika ko wata halittar daban ya sa har Allah yake mayar musu da martani da cewa walau anzalna malakan walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisu Allah ya ce to ai ko da a ce ma mala'ikan za mu aiko to dole mala'ikan za mu sa shi ya zama a sifar mutum ne ko za su iya mu'amala da mala'ika ya zo a matsayin shi na mala'ika waye zai iya tsayawa ya fuskanci mala'ika ko ya saurari abin da mala'ikan zai faɗa Allah ya ce to ko da mala'ikan za mu turo dole ne a suran mutum za mu turo sai za mu sanya shi ya zama wanda Allah ya rajulan za mu sanya shi ya zama mutum ne kuma wala labasna alaihim ma yalbisun za mu sa shi ya tafi irin tibabin da suke sawa saboda da shi ne za su iya fahimtar abin da zai zo da shi da shi ne za su iya mu'amala da shi amma idan ya zo a sifar shi ta mala'ika babu wanda zai iya mu'amala da shi babu ma wanda zai iya tsayawa ya kalle shi ballantana har ya yi mu'amala da shi da haka Allah ya aiko mutum ne irin mu domin ya zama rahama gare mu jinsin mu mu'amalar shi irin tamu ballantana har ya zo ya yi wani abu mu ce ai dan shi mala'ika ne ya iya yi da irin mu ne mutum da shi ba zai iya ba sai Allah ya aiko mutum irin mutum ya zama jinsin mu abinda muke yi shi yake yi yanda muke rayuwa haka yake rayuwa saboda ne saboda kada wani ya zama yana da wani uzuri a wurin Allah subhanahu wata'ala da haka anan suke inkarin tayaya za a sanya dan adam mutum irin su ya zama shi ne zai zama mai shiryawa zuwa gare su a mutum din ma inda sun yadda za a aiko mutum to ba su yadda a aiko kowane mutum ba ya za a aiko mutum wanda su ba su amince da shi ba a wurinsu har suna cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da alqur'anin akan wani mutum daga cikin manya-manyan garuruwan mu guda biyu ba Makka ko Ta'if a samu wani babban mutum shahararre a ce shi aka yi ma wahayi sai a samu wanda yake maraya wanda shi ba wani mai ɗaukaka a cikin mu ba ba shugaba ba ba wani jagora ba a ce shi za a yi ma wahayi daga koda ma mutum din aka aiko sun yadda mutum din ne to suna da wani dalilin da za su kawo don ƙoƙarin ganin cewa sun kafirce sun iya imani da shi daga a wurinsu suna ganin a mutum din ma ba wannan ya kamata a aiko ba shi yasa sai Allah ya mayar musu da martani da cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne suke rabar rahamar ubangiji dan Allah ya zaɓi wani yayi mai rahama ya sanya shi ya zama annabi sai su ce su ba shi suke so ba Allah ne yake raba rahamar shi da annabtar shi ga wanda ya ga dama shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin ina ya cancanta ya sanya manzancin shi. Ya fi sanin wa yafi cancanta. Daga ba ra'ayinku ake bi ba, ba zaɓinku ake bi ba, a ce ba kuke so a naɗa muku ya zama annabi. A Allah ne ya san wane ne ya cancanta, wa yafi cancanta da ɗaukan wannan saƙon na Allah subhanahu wata'ala, sai Allah ya aiko shi. Daga koda mutum ɗin ne, mutum Allah ya zaɓa, kuma shi ya ga damar ya aiko a cikin mutane, don haka babu wani wanda yake da ta cewa me yasa aka yi kaza ko me yasa ba a yi kaza ba. Daga cewa da suke yi a basharun ya aduna na dan yanzu mutum ne zai shiryar da mu, wannan maganar banza ce. Allah madaukakin sarki baya aiki da ra'ayin wani domin saukar da rahamar shi akan wanda ya dace. Allah ya ce fa kafaru, daga sai suka kafirce ma wannan manzannin da Allah ya aiko, suka ƙi yin imani da su, wata wallau suka kauda kai daga sauraron waɗannan saƙonnin da Allah ya aiko da su ta hanyar manzannin Allah. Da aka kafircewar da suka yi da kuma kauda kai da suka yi, Allah ya ce wastaghnallahu, sai Allah ya wadatu daga barinsu. Allah dai buƙatar su dama, baya buƙatar ibadarsu, baya buƙatar ɗa'arsu, baya buƙatar imaninsu. Allah ya wadatu daga barinsu, shi ne wastaghnallahu. Allah ya wadatu daga barin wannan mutanen, cewa imaninsu ba zai amfana ma Allah komai ba, kafircinsu kuma ba zai cutar da Allah da komai ba. Domin Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne, bai buƙata a wurin kowa. Kamar yadda Allah ya ce, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul halim. Allah ya ce, ya ku mutane ku ne mabuƙata a wurin Allah maɗaukakin sarki. Allah mawadaci ne, Allah shi ne ƙololuwa a wurin wadata. Shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai al-ghaniyyu, wanda yake mawadaci, komai bai buƙata a wurin kowa, sannan yana da komai, duk wani abu nashi ne shi ya mallake shi, sannan bai da buƙatar komai a wurin kowa. Shi ne al-hayyul qayyum, rayayye ne shi tsayayye, wanda kowa yana da buƙata a wurin shi, shi kuma bai da buƙata a wurin kowa. Da haka ba kafirce wanda suka yi da ƙin imani da suka yi da manzannin Allah, to Allah ya wadatu daga barinsu, shi ne wastaghnallahu wallahu ghaniyyun. Allah mawadaci ne, bai da buƙata a wurin kowa. Sannan Hamid, Allah maɗaukakin sarki mai yawan godiya ne. Abu kaɗan za ka yi, sai Allah ya baka ninkin baninkin abin da ka aikata. Saboda shi Alhamidu ne, wanda yake mai godiya ga aikin da bayi suke aikatawa. Bai da buƙatar aikin, amma da ka yi sai ya taimaka sakamako mai tarin yawa a kai. Idan ka yi ba zai amfana da komai ba, amma kuma ka yi ya biya ka, ka ƙara kuma ya ninka maka ninkin baninkin abin da ka yi, sannan ka saƙa mai ka nemi gafara kuma ya yafe maka. Saboda shi mawadaci ne, sannan shi mai godiya ne, wanda yake godiya akan ɗan aiki kaɗan da bawa zai yi, amma ya yi mai godiya mai yawa akan wannan aikin ta hanyar sakamako da zai ba shi mai tarin yawa akan aikin.
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
Allah maɗaukakin sarki ya ce za'aman ladina kafaru, kafirai suna raya cewa an lan yub'athu, cewa ba za a taɓa tayar da su ba bayan sun mutu. Suna ganin babu yadda za a ce bayan an mutu kuma an tashi, bayan mutum ya rididdige ya zama ƙasa ya riƙe, suna haƙa ƙabari su ga komai ya riƙe ya zama ƙasa, ta yaya za a ce kuma an sake tayar da mutum bayan ya mutu? Har suke cewa mai yuhi al'izama wa hiya ramim, waye zai iya tayar da ƙashi bayan ƙashin ya riga ya rididdige ya zama ƙasa? Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, ka ce musu wanda ya halicci halittar ta farko kafin ta rididdige shi ne zai sake dawo da ita bayan ta mutu, bayan ta zama ƙasa kuma shi ne zai sake dawo da ita. Da haka suna raya cewa
lan yu ba a su ba za a taɓa tayar da su ba cewa babu tashin alkiyama da haka za a yi rayuwa ne kawai ba falo in yi illa a yatuna duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahab za mu rayu ne kuma mu mutu kawai ba abin da yake kashe mu ya raya mu sai nesa kawai zamani ne da yanayi shine yake raya mu shine yake kashe mu da haka ba wani abu da zai biyo baya da haka anan Allah ya ce kafirai suna raya haka idan duk wanda yake raya cewa ba za a yi tashin alkiyama ba ko yana shakka ko yana zato cewa ba za a yi tashin alkiyama ba to wannan ya zama kafiri kamar yadda wancan mutumin yake cewa wa ma ahunnu sa'ata qa'ima wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba shine kufru shakki kenan yana shakka akan tashin alkiyama zato yake baya zaton za a yi za a yi ko ba za a yi ba amma idan an ma ya tabbata za a yi din to zai samu alkhairi a lahira haka wannan kafirci ne na shakka da wanda yake shakka yana tunanin anya kuwa akwai alkiyaman nan ko dai babu to wannan ya zama kafiri da wanda yake da tabbacin cewa shi bai yadda akwai tashin alkiyama ba dukkansu gaba ɗaya sun zama kafirai haka Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'atsu sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka ce musu bala ka ce musu eh bala tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la tub'atunna tabbas lallai za a tayar da ku kuma la tunabba'unna bima amiltum sannan kuma lallai tabbas za a ba ku labarin abubuwan da kuka aikata ranar alkiyama ba wai tashin kawai ba akwai tashin kuma akwai hisabi bayan an tashi shine abin da take ayar take nufi qul bala wa rabbi kace ina rantsuwa da ubangijina anan Allah ya umarci manzon Allah ya rantse da Allah umarni ne Allah ya yi wa manzon Allah cewa ya rantse musu da Allah ya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la tub'atunna tabbas za a tayar da ku kuma la tunabba'unna bima amiltum sannan tabbas za a ba ku labari dangane da abin da kuka aikata wannan yana daga cikin wuraren da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya rantsi da Allah akan cewa za a yi tashin alkiyama wurare guda uku Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ce kafirai suna cewa alkiyama ba za ta zo ba Allah ce to ka ce musu bala ka ce musu eh wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la ta'tiyannakum alkiyama tabbas za ta zo muku sai Allah ya umarci manzon Allah anan shi ma ya rantsi ya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina haka kuma a wani wuri Allah ya ce wa yastanbi'unaka ahaqqun hu suna neman labari a wurinka wai ka faɗa musu wai da gaske ne akwai wannan tashin alkiyamar za ta zo Allah ya ce ka ce musu qul ka ce musu i wa rabbi ka ce musu i ka ce musu haka ne i wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina cewa alkiyama za ta zo da haka waɗannan wuraren guda uku duka Allah sai da ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai ba da labari ya rantse da Allah cewa alkiyama din za ta zo tabbas suna inkarin tajin alkiyama ne saboda yanda suke ganin mutum yana komawa bayan ya mutu shine suke ganin kamar abin ba zai yiwu ba ya za a ce bayan mutum ya zama ƙasa ya rike kuma a tayar da su alhalin suna mantawa da cewa asali da babu ma irin mutum din gaba ɗaya sai Allah ya samar da shi to wai yanzu kuma abin da yake ba su mamaki suke ganin ba zai yiwu ba bayan an samar da shi din kuma wai ya lalace a gyara shi a dawo da shi din shine yake suke ganin ba zai yiwu ba saboda ne saboda kwakwalwarsu da tunaninsu ba shi da kyau ba su da tunani mai kyau ba su da kwakwalwa mai kyau amma idan dai mutum yana da kwakwalwa da tunani mai kyau dan mutum ya kera abu abin ya lalace ya ce zai iya dawo da abin bayan ya lalace wannan ai ba abin mamaki bane abu ne ma mai sauki ya sake dawo da abun bayan ya lalace. Shi ya sa galibi idan Allah zai mayar musu da martani a kan inkarin tashin alkiyama, sai a tuna musu da asalin halittar farko ɗin. Ai, asalin halittar farkon ita ce ta fitan canta ta zama ta fi wahala, wanda a lokacin ba a san wani abu sunan shi ɗan adam ba. Ba a taɓa tunanin wata halitta da sura irin ta ɗan adam ba. Aka ƙirƙire ta, aka samar da ita, aka samar da ita a bayan ƙasa. To ta yaya kuma dawo da ita bayan ta lalace zai zama wani abu mai wahala? Da haka Allah ya ce, manzon Allah ya rantse ya tabbatar musu cewa tabbas akwai ranar tashin alkiyama ɗin. Shi ya sa duk lokacin da za a yi maganar alkiyama a Ƙur'ani, ana nuna wani abu ne wanda gashi nan kusa-kusa ya zo ya zo. A wani wurin ma Allah sai ce a ta amurullah, al'amarin Allah ya riga ya zo kawai, alkiyamar ta zo. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Alkiyama ta kusa, hisabun mutane ya zo kusa. Daga al'amarin kusa-kusa yake ba nesa yake ba. Idan wani bai zo mai yanzu ba, wani zai mutu yanzu, mutum yana mutuwa kiyamar shi ta zo. Shi ke na ya shiga wani halin daban kenan. Daga alkiyamar kusa ne, duk wani dalili wanda zai tabbatar da akwai tashin alkiyama, Allah ya bayar da misalin shi, ya bayar da tabbacin shi a bayan ƙasa tun a nan duniya kafin alkiyamar ta wuce. Shi yasa Allah yake ta buga misali da tsirowar tsirrai lokacin rani da lokacin damina. In zai ba da misali akan tayar da halittu, cewa ku duba ku ga yadda Allah yake samar da tsirrai a bayan ƙasa. Ƙasa za ta bushe ta yi baƙiƙirin ta zama ƙura, ba komai a kai. Amma rana ɗaya Allah zai saukar da ruwa daga sama, ruwa na sauka daga sama, ƙasa ta jike. Kafin ka ce meye wannan, sai ka ga tsirrai suna tsaga ƙasa, suna ƙullowa daga cikin ƙasa. Su waɗannan tsirran wanda waccan shekarar su ne suka bushe, suka lalace, suka mutu, wurin ya koma ƙasa kawai, ba alamar ma wani tsiro a wurin. Yau kuma gashi ruwa ya sauka, gashi kuma tsirran sun sake ƙullowa daga ƙasa. Waye ya tsiro da su bayan sun mutu a ƙasa? Wanda ya halitte su tun da farko ya tsiro da su, shine ne ya sake dawo da su. To haka shi ma ɗan adam ɗin, wanda ya halitte shi ya kace shi, to shi ne kuma zai sake tayar da shi bayan ya mutu a lokacin da ya ga dama ya sake tsiro da shi daga cikin ƙasa. Da haka Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Shi ya sa sai ya ce, wa zalika ala Allahi yasir. Wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kawai kowa ya tashi ne sai ya tashi, shikenan. In hiya illa sayhatan wahida. Kawai busa ɗaya ne za a yi na kahu, kowa ya tashi an gama. Da haka al'amari ne mai sauƙi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Babu wani abu wanda yake mai wahala a wurin Allah. Al'amarin Allah duka gaba ɗaya abu ɗaya ne. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ba wani abu wanda shi mai wahala ne a wurin Allah, wannan kuma mai sauƙi ne a wurin Allah. Duk al'amarin Allah, wa zalika ala Allahi yasir. Al'amari ne mai sauƙi a wurin Allah subhanahu wata'ala.
Fa'aminu billahi wa rasulihi wan الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
الله مدعوكي سركيتي فآمنوا بالله ورسوله لأتا أبنده كما سيكو كويشيني في إيماني دا الله كما في إيماني دا منزن الله لأتا كده يزمنتو كن كافر تيما الله كن كافر تيما منزن الله إرم وانسان أذابر wadda ta shafi al'ummomin da suka gabace ku ta shafe ku daga ku kiyaye kanku ku tsare kanku daga azabar Allah ta hanyar imani da Allah wa rasulihi da imani da manzon Allah wan nurin ladhi anzalnahu da kuma wannan hasken ko wan nurin ladhi anzalna da kuma wannan hasken da muka saukar da shi shine alqur'ani daga ku yi imani da Allah da imani da manzon Allah da kuma imani da alqur'ani wannan yake nuna kamar yadda ya gabata a sura da ta wuce cewa hasken da Allah yake magana Allah yana magana ne akan alqur'ani da ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah yake qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga wurin Allah kuma littafi mabayyani ya zo muku daga Allah wanda shine alqur'ani da haka anan Allah ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sannan kuma ku yi imani da hasken da muka sauka Allah madaukakin sarki ko ina yana kiran alqur'ani da matsayin haske domin shine haske a rayuwar duniya kuma haske a lahira haske a cikin zukatan ma'abotan shi haske kuma a yanayin kabarin mutum bayan ya mutu da haka alqur'ani haske ne a rayuwar mutum ko yaushe dan haka ba a so mutun ya zama yana nesa da wannan hasken gurgurdan nisan ka da alqur'ani gurgurdan kuma nisan ka da hasken Allah subhanahu wataala gurgurdan kusancin ka da alqur'ani gurgurdan kusancin ka da wannan hasken na Allah wannan yasa mu'mini ya kamata ya zama koyaushe a kowace rana yana da alaka da alqur'ani a kowace rana yana da alaka da alqur'ani ta hanyar karanta alqur'ani ko kuma kokarin fahimtar alqur'ani wanda zai sa hasken mutun ya yawaita a cikin zuciyar shi haka hasken shi ya yawaita a kabari haka kuma hasken shi ya yawaita a ranar haduwa da Allah ranar alkiyama da haka ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah kuma ku yi imani da wannan hasken da muka sauka ku karbe shi kamar yadda Allah ya umarni ku yi ruko da littafin Allah ta hanyar karanta shi da aiki da shi da kuma kokarin fahimtar ma'anonin abinda alqur'anin ya kunsa wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah madaukakin sarki masani ne sannan kuma kwararre ne mai kuma bada labari dangane da abinda kuke aikatawa Allah ya san abinda kuke aikatawa na bayyana da na boye sannan kuma akwai ranar da zai tsayar da ku ya ba ku labari dangane da ayyukan da kuke aikatawa Allah zai sanar da kai dangane da imaninka da shi menene imaninka da Allah sannan me ya imaninka da manzon Allah yake sannan kuma ya alakar ka da alqur'ani take duka wannan Allah yana sanar da shi kuma akwai ranar da zai bada labari dangane da waɗannan ayyuka hatta alakar mutun da alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana irin yadda ya kamata mutun ya mu'amalanta alqur'ani haka kuma Allah ya faɗa mana irin yadda annabawan Allah za su kai kuka a gurin Allah dangane da yadda al'umma suke kaurace ma alqur'ani din wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahzura manzo zai ce ya ubangiji al'umma ta sun kaurace ma wannan alqur'ani zai zama ba sa karanta alqur'anin ba sa neman waraka da alqur'anin ba sa neman tsarin rayuwarsu da alqur'anin sannan kuma ba sa kokarin fahimta da tadabburin alqur'ani wannan shine kaurace ma alqur'ani idan ya zama to alqur'ani ya zama kawai abun ado ne a wurin ka sai dai ka siya ka ajiye a daki ba ka da wata alaka da shi to wannan shi ake nufi da kaurace ma alqur'ani da ka amanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kai kara wurin Allah cewa mutane na sun kaurace ma alqur'ani sun kama wani abu daban na rayuwa akwai wanda sai ya kullun sai ya saurari wani abu akwai wanda shi jarraba shi da Allah yayi Allah ya fitine shi da labarai kullun sai ya kama labarai da safi sai ya kama labaran rana sai ya kama labaran yamma amma bai da Qur'anin safi bai da Qur'anin rana, bai da Qur'anin yamma. Sai ya ji BBC, ya ji America, ya ji Jamus, ya ji ko'ina, kullum sai ya kama. Amma an ka tambaye shi yau aya nawa ya karanta ta Al-Qur'ani bai sani ba. In jarida ne sai ya bi ya karanta. Idan labarai ne a gidan rediyo ko TV sai ya saurara, labarai baya wuce shi. Ko wani shiri na siyasa a gidan rediyo baya wuce shi, kullum sai ya saurara. Ya san karfe nawa ake farawa, karfe nawa ake maimaitawa. Amma Al-Qur'ani bai da wannan lokacin a rayuwar shi. Wannan hasken da Allah ya saukar bai da iya wannan matsayin da zai iya bashi na lokacin shi a rayuwa. Awa 24 sai mutum yayi awa 24 bai karanta Al-Qur'ani ba. Tun daga fitowar alfijir har faduwar rana, tun daga faduwar rana har wani fitowar alfijir din bai dauki Al-Qur'ani ya karanta ba. To ta yaya mutum zai yi tunanin zuciyar shi za ta yi haske? Ta yaya damuwa a cikin zuciyar shi za ta fita? Ta yaya kuncin rayuwa zai rabu da shi bayan ba shi da wani asasi na hasken zuciya a cikin zuciyar shi gaba ɗaya? Matattaran hasken rayuwar gaba ɗaya ya ƙaurace mai a awa 24. Da haka wannan ba ƙaramar matsala ba ce, kuma ba ƙaramar illa ba ce a rayuwar mutum. Allah yana jinka, yana kallonka, kuma ya ce wallahu bima ta'maluna khabir. Za a tsayar da kai ranar alkiyama. Kana da lokacin labarai, kana da lokacin jarida, kana da lokacin Facebook, kana da lokacin WhatsApp, kana da lokacin komai, amma ba ka da lokacin Al-Qur'ani a awa 24. Da haka lalle akwai buƙatar mutum ya tattali irin amsar da zai ba Allah subhanahu wa ta'ala ranar da Allah zai tsayar da shi. Kana da waɗannan lokutan gaba ɗaya ne, ba ka da hujjar cewa ba ka da lokaci ne. Sai idan waɗannan abubuwan gaba ɗaya sun fi Al-Qur'ani a wurinka, to wannan ba matsala. Wannan duk sun fi Al-Qur'ani muhimmanci, sun fi shi ƙima, za a iya samun musu lokaci, Qur'ani ba shi da lokaci. To wannan lallai ka cika wanda ba shi da lokaci. Sai ka jira abin da zai biyo baya a rayuwa. Da haka Allah Maɗaukakin Sarki yana sane da duk abin da bayi suke aikatawa, kuma zai ba su labari dangane da abubuwan da suke aikatawa a rayuwarsu gaba shi ɗaya, ranar da zai tsayar da su a gaban shi domin hisabi. Kamar an yi tambaya cewa yaushe ne ɗin Allah zai ba da labari dangane da abin da bayi suke aikatawa, ko kuma yaushe ne za a tayar da bayin bayan sun mutu ɗin? Sai Allah ya ce shi ne yauma yajma'ukum li yawmil jam, ranar da Allah zai tattara ku a ranar tattaruwa. Ita ce yauma yajma'ukum li yawmil jam'i, ranar da za a tattara ku a ranar tattaruwa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin, Allah zai tattara mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya, mutane da aljanu da dukkan halittu. Allah zai tattara su a wuri ɗaya, yanfuzuhumul basar, gani ɗaya zai kalli duka halittun Allah gaba ɗaya a lokacin. Daga in ka kalli halittun za ka gan su ga su nan gaba ɗaya a tattare, za ka ga dukkan halittun gaba ɗaya, saboda an tattare su ne gaba ɗaya a wuri ɗaya. Shine yawma yajma'ukum li yawmil jam'i, ranar da za a tattara ku a ranar tattaruwa. An kira ta da suna ranar tattaruwa ne saboda babu wani daga cikin halittar Allah wanda baya cikin wannan tattaruwa. Kowa da kowa an tattara shi a wannan wurin. Da haka aka kira ta da suna yawmul jam'i, ranar haɗuwa, ranar tattaruwa. Idan akwai inda ake wasu suke tattaruwa su bar wasu, wasu suke haɗuwa banda wasu, to akwai kuma ranar haɗuwa ta gaba ɗaya. Shi yasa aka sanya salloli na farilla domin tuna irin waɗannan haɗuwa. A haɗu a lokacin salloli na farilla guda biyar, mutanen da suke wuri ɗaya su haɗu a masallaci ɗaya. Sai idan mako kuma ya yi, mutanen da suke yanki ɗaya, unguwa ɗaya, sai su haɗu a wuri ɗaya a masallacin juma'a su tattaru. Idan kuma lokacin idi ya zagayo, mutanen gari gaba ɗaya sai su tattara a wuri ɗaya. Sai a yi aljam'ul akbar kenan na nan duniya. ko kuma a zai a tattara a filin arfa ya zama yawmul hajjil akbar a yi tattaruwa na kowane ɓangare na duniya kowa ya zo a tattara a haɗu a wurin to sannan sai ranar alƙiyama sai a yi yawmul jam'ul akbar kenan akbarul jam'i yawma yajma'ukum li yawmil jam'i sai a tattara gabaki ɗaya a haɗuwar da har haɗuwar masallatan na kamsu salawati da na juma'ar da na idin da na arfan da kowa ma sai a tattara su a haɗa su a wuri ɗaya shine ma'anar yawma yajma'ukum li yawmil jam'i sai Allah ya ce zalika yawmut tazamun wannan ranar ita ce ranar at-tazamun kamar yanda ya gabata shine abinda ake nufi da al-ghabnu shine bugun hanci abu ji hancin mutum akan wani abu yayi asara ne girma akan wani abu to ita ce ranar al-qiyama an kira ta da suna yawmut tazamun saboda kafirai za su ga asarar da suka yi wani irin asara suka yi wani irin bugun hanci aka yi musu a nan duniya shine zalika bi annahum ishtarau ad-dalalata ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda sun siya bata da shari'a sun ba da shari'a an ba su bata shine ishtarau ad-dalalata bil huda wannan wani bugun hanci ya wuce wannan ba wanda aka buji hancin shi da ya wuce irin wannan ka ba da shari'a a ba ka bata kamar yanzu kana da shari'a ne sai ka ki bin shari'ar ka kama bata kamar ka sai matan ne ta hanyar ba da shari'ar da kake da ita daga wannan ita ce zalika yawmut taqabun a wani wurin kuma Allah ya ce ulaika allazina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah sune waɗanda suka ce duniya suka ba da lahira lahira suka ɗauka suka bayar sai aka ba su duniya a nan wa aka buji hancin shi wanda aka ba duniya an buji hancin shi zai ga wannan tagabun ɗin yanzu ba a iya gane shi a fili a zahiri sai ranar alƙiyama ne za a ga wannan bugun hanci ido da ido ya je ya ba da duniya ya ba da lahirar shi an ba shi duniya ya je ya ba da kuɗi an ba shi kuɗi ya je ya yi kisan kai ya san kisan kan nan wannan asarar lahira ce gaba ɗaya da aka an ba shi duniya shi kuma ya ba da lahirar shi an ba shi kuɗi ya je ya ɓata lahirar shi ya ci mutuncin mutane ya kwaci haƙƙin mutane ya zalunci mutane saboda ya samu duniya shine ishtarawul hayatad dunya bil akhirah an ba shi kuɗi ya je ya bi wata hanya ta saban Allah ta kauce karantarwa addinin Allah ya ba da duniya ya ba da lahira ya karɓi duniya shine ulaika alladhina ishtarau al-hayatad dunya bil akhirah anan yana ganin dan abin da ya samu yana dan jin dadi da shi yana kashewa ya sai wannan ya sai waya ya sai waye yana dan jin dadi da abin amma ba zai gane an cuce shi ba an buji hancin shi sai ranar da ya fito a ranar al-qiyama ya ga me ya bayar me aka bashi wannan shine zai ga abin ido da ido daga duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala ranar al-qiyama a ranar zai tabbatar da cewa ranar yawmut tazabun ne wadansu malamai suka ce hatta waɗanda suke masu imani sai mutum yayi nadama na abin da ya aikata a rayuwar shi zai ga cewa lallai an buji hancin shi Allah ya ba shi kullun awa 24 amma ga matakai sun na ƙololuwa a cikin aljanna bai tsaya ya dage ya kai ya kai waɗancan matakan na ƙololuwa ba ya samu mataki na ƙasa zai ga yawmut tazamun zai ga an buji hancin shi a al'amuran da ya gudanar ɗin shi kan shi na addini na rayuwar da ya yi zai ga da ya sani da ya wuce nan wannan duka yana cikin zalika yawmut tazamun haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilan manzilun fil jannati wa manzilun fil nar manzon Allah ya ce babu wani daga cikinku ba sai yana da gida guda biyu gida a wuta da gida a aljanna duk wanda ka gani yana da gida biyu gidan wuta da gidan aljanna daga idan an zo ranar alkiyama sai a kwashe waɗanda suke da gidaje a wuta kuma suka yi aiki na alkhairi suka samu aljanna to su sai a mayar da gidajen 'yan wuta wayanda aka sa su a wuta gidajen su na aljanna sai a gadar da su ga sauran yan aljanna ayi bonanza kenan a rarraba musu sauran gidajen a gadan musu da gidajen wayancan yan wutan da aka zuba su a cikin wuta kamar yadda Allah yake cewa ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun sune wayanda za su gaje gidajen yan wuta wayanda aka zuba su a cikin wuta shi kuma wanda yake cikin wutar wanda aka sa shi sai a nuna mai gidan shi na aljanna daga ga gidan shi na aljanna ga irin abin da aka tattalar mai amma bai yi abin da za a sa shi a aljanna ba abin da za a sa shi a wuta yi sai a saka shi a cikin wuta to wannan shine zalika yawmut tazabun dai ga cewa lallai an gama da shi kenan yayi asarar wannan cinikin da yazo yayi a duniya cinikin shi bai yi riba ba asara kawai yayi shi yasa daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai kara ma ɗan aljanna ni'ima da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Imam Ahmad suka rawaito cewa duk wani ba wani daga cikin ku da zai shiga aljanna illa uriya maq'adahu minan nar sai an nuna mai masaukin shi a wuta a ce ga gidanka nan na wuta da ka kuskura ka yi aikin sako da zunubi da ga inda za ka shiga nan manzo Allah ya ce za a nuna mai haka ne da yadda da shukran dan ya ƙara godiya da sanin ni'imar da Allah ya mai ta aljanna ni'imar aljanna ga ta ga kuma ni'imar da aka yi mai ta kubutar da shi daga wannan azabar ta wuta haka kuma babu wani ɗan wuta da za a shigar da shi wuta illa uriya maq'aduhu min aljanna sai an nuna mai gidan shi na aljanna to ga gidan ka nan na aljanna da ka dage ka yi aikin kwarai da nan za a sa shi amma yanzu baka tantance wannan gidan ba ga gidan ka na wuta manzo Allah ya ce li yazdada bidhalika hasratan saboda ya ƙara bakin ciki da nadama da tsacin rai dangane da wannan azabar da aka sa shi ya gani ima gashi irakan ni'ima sai wannan tata sai kai aka tattalar ma amma ina baka yi aikin da ya tantanta ba amma yanzu ga masaukin ka nan wannan zai ƙara mai azaba da bakin ciki da damuwa daga wannan ita ce yawmut tazabun daga duk wanda ya yi aikin riba zai ga riban shi ranar alkiyama wanda ya yi aikin asara da faduwa zai ga asara da faduwa a wannan ranar shi yasa aka kira ta da suna yawmut tazabun shi yasa Allah ya ce wa man yu'min billah duk wanda ya yi imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aikata aiki na kwarai yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar yukaffiru anhu sayyi'atihi Allah zai kankare mai zinuban da ya aikata wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan Allah zai shigar da shi aljanna wadda koramu suke gudana ta karkashin itatuwan aljanna khalidina fiha abadan kuma zai dawwama a cikin aljanna din har abada Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo da bawa zai samu a ranar alkiyama shine a kubutar da shi daga alwuta a sanya shi a cikin aljanna wannan at-tazabun din yana da nau'o'i daban-daban masu yawa al-imamu Qatada ibn Du'ama da al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala suna cewa babban al-ghabn da zai samu mutum yana daga cikin al-ghabnu mafi girma shine guda uku na farko shine mutumin da yayi ilimi yayi karatu yayi ilimi sannan yazo ya ilmantar da mutane ya karantar da su sannan suka fahimci ilimin suka yi aiki da ilimin sannan aka zo ranar alkiyama su da suka yi aikin suka yi wannan amfani da ilimin da ya ilmantar da su suka shiga aljanna saboda wannan aikin shi kuma bai yi aikin da ya kamata mai shiga wuta wannan kololuwar al-ghablu kenan babban bugun hanci wanda babu wani sama da shi kai kai zama sababin shiga aljannar wani kai kuma ka shiga wuta da aka ce wannan yana daga cikin al-ghablu wanda zai samu mutum ranar alkiyama sannan na biyu suka ce mutumin da Allah ya ba arziki ga dukiya ne tarin yawa ko kuma ga arziki daidai gwargwado yana da shi ana da bukata ya yi taimako na addini ya ƙi yayi aiki na alkhairi da dukiyar yaki ya ci gaba da tara dukiyar kawai shi dai kullun a ce account din shi karuwa yake kadaru wurin shi yawa suke karawa ba abin da zai yi na alkhairi da wannan dukiyar suka ce har ya mutu a haka bayan ya mutu magadan shi su gaji wannan dukiyar a samu wani ya tsaya yayi ta aikin alkhairi da dukiyar ya shiga aljanna shi kuma yazo ayi mai hisabi akan dukiyar yadda ya tara ta ya shiga wuta wannan shine kololuwar al-ghabnu da mutum zai same shi ranar al-kiyama shi ya tara dukiyar hisabun dukiyar akan shi kuma ya shiga wuta saboda ita ya gadar ma wani yazo ya samu haka kawai ba tare da wahala ba kuma ya shiga aljanna da dukiyar haka wannan shine al-ghabnu kenan na kololuwa da mutum zai same shi na uku suka ce shi ne mutumin da yake da bawa ya je siyo bawan ya tsaya ya bi Allah ya bi aljinin Allah ya bi dokokin Allah ya mutu ya shiga aljanna shi kuma mai bawan ya mutu ya shiga wuta wannan shi ne al-ghabnu da zai samu mutum ranar alkiyama suka ce waɗannan su ne mafi girman ghabnu guda uku da zai kama mutum mutum na ƙarƙashinsa ko ba lokacin bayi ba ne ma'aikacinka ne ɗan ƙwadagonka ne kai kake ce mai yi ka bari kai kake kula gudanar da shi da umarni da hali a rayuwa yau kai ne gidan a wayi gari ranar alkiyama kai ne ɗan wuta shi kuma yaron gidan shi ne ɗan aljanna to wannan shi ne al-ghabnu da mutum zai samu da aka suka ce wannan duka yana ciki da sauran duk wani nau'in abu wanda zai sa mutum ya yi asarar lahirar shi don wani abu na duniya da zai samu wannan yana daga cikin al-ghabnu da zai gani ido da ido ranar alkiyama da aka Allah maɗaukakin sarki a nan ya jawo hankali zuwa ga aikata ayyuka na ƙwarai da kuma imani da Allah wanda ta hanyar wannan ne za mu samu kankarewar zunubai sannan kuma za mu samu shiga aljanna ta hanyar aiki na ƙwarai da imani da Allah sannan sai Allah ya rufe da cewa wannan shine babban rabo da bawa zai samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah maɗaukacin sarki ya azurta mu samun babban rabo a duniya da lahira ya kare mu daga azabar wuta ya shigar da mu aljanna da rahamar shi da fadalar shi ya kuma ba mu ikon aikata aiki irin wanda yake so ya yarda da shi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك